Daga muryar Amurka a Washington DC.
Ma sauraro tare da sallama shirin matasa ne yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duka a Nijar din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za iya jin mutum Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live yanzu haka ko kuma kacho kan a yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Usman Kabara Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 13 ga watan Disambar shekarar 2017 kamar yadda muka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan bautar da mutane a kasar Libya.
Libya kan katafi ya mutu. Ai akwai abubuwa da yawa wanda ya zamanto mu ce ba abin da yake duk dide ne. Amma lokacin da ya zamanto an kai lisahi mu anan kurkusan nan kasa biyu ce wadda dan Nijar yake tahiya ko uku. Wanda yake da yayi je da kuɗi an aka ce ma Nigeria Abuja sai Libya wanda ya zamanto in kai lisahi a cikin kasashen da suke gewe a gare mu an waye gari ho mu akwai ƴan uwan wanda suka je suka samu nationality a cikin Libya akwai ƴan uwan wanda suka je suka aifa akwai ƴan uwan wanda suka je suka gina a cikin Libya wanda ya zamanto har suke da hannun jari a cikin kasar Libya.
To sai kuma maganar yau da ake magana akan ranar tunawa da yaki da cin hanci da rashawa ta duniya wanda zamu danyo na ba kai
wannan Hafsa.
An dan samu wato nasarar ragewa amma wannan ragewar wato gwamnati mai tarayya gwamnatin tarayya ne aka samu wato ci gaba a gwamnatocin jihohi da gwamnatocin wato karamar hukumomi a Najeriya. Gaskiya wannan fatakar ba a daina yin ta ba yin ta ake yi cin hanci da rashawa da rashin mutunci da keta haƙin bil'adama da rashin gaskiya da adalci ba dainawa akai ba.
Sai kuma maganar yau da ake bikin ashe ka karanto wannan kabara. Akwai amsoshin masu sauraronmu a shafukanmu na Facebook da Twitter da na Instagram amma yau ba Instagram.
Eh haka yake to ai amma ai kin san wani lokaci muna son su dinga bi saboda su san mun fara shi.
Haka yake haka yake.
To sai kuma magana tattaunawar da muka ce zamu yi da Farfesa Bube na Maiwa daga Jami'ar Jof ke Senegal a game da maganar wannan bautar da mutane a kasar Libya.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa ya kuke kallon maganar bautar da mutane wasu kasashen Afrika a Libya.
To sa kan farko ya fito ne daga shafin Facebook na Shehu Bashir Fulani yace daga Gamborin Gala na jihar Borno. Yau da gobe wannan laifin shugabannin mu ne na Afrika da iyayen matasa sai dai mu ce Allah ya ba mu shugabanni masu kishin talakawansa a Afrika.
To amin. Sai kuma sako na biyu ya fito daga gurin Rabi Nuhu na Bukka. Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas bautar da waɗansu mutanen Afrika da ake yi a ƙasar Libya babu abin da ya janyo shi sai handama da babakere da wasu da waɗansu shugabannin mu na Afrika suke yi da dukiyar ƙasashen su ba tare da taimakon al'ummomin su ba.
To sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi yace ai duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata inji Hausawa. Duk wanda ya je Libya da niyyar zuwa Turai ci rani hakika rashin godiyar Allah ne ya ja masa. A Afrika muna da kasar noma amma sai kawai matashi ya tafi ya je Libya wai da niyyar zuwa neman arziki. Ai ko a gida kake arzikin ka zai same ka.
Ka ji shawara na gari. Sai kuma sako na gaba daga gurin Ashirul Lawan na goma ruwan baure yace assalamu yau da gobe. Hakika wannan babban zalunci ne da cin amana ga su ƴanci ranan. Ganin irin yadda ake musguna musu a ƙasar ko da yake masu iya magana na cewa duk abinda aka yi wa shamuwa tabbas watan bakwai ne ya jawo mata
wanda wanda ya mata kin san shamuwa ita ta kambuwa ruwa ne inda ruwa jamuna an ka ganta to lalle to tabu
shine jamuna take shine ya ƙara da cewa la'akari da cewa rashin samar musu ayyukan yi a ƙasashen su shi ya tursasa su tsallake waƙe tare Allah dai ya kwato wa talaka haƙkin sa a hannun masu iko
to amin to sai kuma Shehu Adamu Rijau yace da a ce shugabannin kasashen waɗannan mutane da ake bautarwa Libya din suna adalci a kasashen su to da mutanen nasu basu je ba can balle kuma a bautar da su a Libya wato mutanen da suke barin kasashe kenan wayar da wahalar da suke ciki a kasashen nasu ne ke sanadiyar zuwan su can Libya har ake bautar da su abin yi kawai shine shugabannin mu su ji tsoron Allah su dinga kwatanta adalci da shugabancin su domin mai rayuwar duniya fa to ta dan lokaci ne in kana rayuwa a cikin ta matabbaciyar rayuwa ita ce lahira kuma duk yadda ka jagoranci jama'arka to za a tambaye ka kai bayani dalla babu zancen boye ko yin layar zana
to sai kuma Shaibu Zidane yace assalamu yau da gobe hakika bautar da wasu al'ummar kasashen mu na Afrika da ake yi a kasar Libya abin tar da Allah wadai ne don haka ina kira ga ƴan uwana matasa mi hakuri mu zauna a kasashen mu na asali shine yafi alkhairi fiye da wata kasa da ta daban da fatan kuma gwamnatocin mu na Afrika za su taka wa kasar Libya burki bisa wannan muguwar dabi'a da suke aikata wa a tashi lafiya yau da gobe shirin matasa
to amma bari mu dan karanta na Twitter ko da guda ɗaya ne @adsawabank1 yace yau da gobe a gaskiya sayar da mutane a matsayin bayi da ake yi a kasar Libya ba karamin cin zarafi bane kamata yayi kungiyoyin kasashen Afrika da majalisar ɗinkin duniya su dauki matakin hukunta duk wanda yake da hannu a cikin wannan badakala Isa Lol ne ikara ya kuka yi da danya to zamu ji ta bakin danya
yau dai ganin sarari har cikin gida na iske dan iya nace dan uwa na so in zo wurin ka tunda sanyin safiya don mu tattauna halin da naga mun tsinci kanmu a wannan ƙasa Najeriya ta yadda ƴan ƙasar mu kan ketara wata ƙasa duniya kawai saboda tsabar neman dukiya da kan bar su cikin halin ni yasin da har wasu ma kan yi musu kallon mujiya dubi dai wulakanta ƴan Najeriyan da akai a Libya ta yadda akan yi cinikin su sai ka ce wata hajar da ba ta da damar turjiya wasu ma duk sun riga sun rasa rayukansu saboda tsananin tsabar wuya shine fa nake ganin wajibi ne mu zauna mu gaya wa juna gaskiya dan yace eh a gaskiya ni ma nayi irin wannan tunani tuntuntuni amma dai da farko ina ganin nauyi ne ko haƙi akan shugabanni su samar da kyakkyawan yanayi ta kowane fanni ta yadda ƴan ƙasa za su daina sha'awar cewa ƙetare da sunan wai lamura sun yi tsanani su kuma ƴan ƙasar da ke wannan zuruntun zame jiki zuwa ƙasashen ƙetare ta barauniyar hanya to ya zama wajibi su sauya tunani musamman ma dai masu ra'ayin cewa wai idan kana son rayuwa mai daɗi to sai dai ka wuce birni kuma wai idan mutum na son yin kuɗi a wannan zamani to dole ne sai ya bar ƙasar da aka haife shi sannan ne ya taka tsani alalin mafi yawan masu irin wannan ra'ayi kan iske kasashen da suka shiga sunfuna su tsanani alalin mafi yawan masu irin wannan kan iske rayuwar kasar da suka je ta fita kasarsu ta haihuwa tsanani kamar dai yadda muka ga abin da ya faru da ƴan Najeriyan da ke Libya kowa na gani nace to dan iya Allah ya sa irin waɗannan mutane su daina shiga irin wannan rigima kamar dai yadda ta tabbata muna gani ƙarshen irin waɗannan mutane nadama maimakon kokariyar da akan yi musu cewa wai idan suka fita suka dawo za su fi karfin duk wata hidima saboda wai idan an fita irin waɗannan kasashe akan samu kuɗi da dama kawai saboda an raina wa mutanen mu hankali su kuma ga tsabar kwalama don haka dai yana da kyau ƴan ƙasa su gane kasar nan na da fadin kasar da ta ishi kowa zama kuma tunda muna da masu basirar da ka iya yin sana'o'i sannan ga mu da kasar noma kamata yayi mu dunguma duk mu dauki azama ta yadda masu sana'o'i za su rungumi sana'a su kuma manoma su dauki fartanya da garma mu kama noma da sana'o'in da za su tallafa wa kasar mu ta samu daukakar da babu koda tantama
to kin ji fata bakin nan
ya
dan dadin layi bayani
kwarai da gaske
kwarai dai mun budi wahala ne bahaushe
haka
sai mu ci Allah ya kyauta
amin amin to kafin mu je ka tattaunawar mu da jama'a da muka da kuma professor Bube na Maiwa kamar yadda muka ambata yau ce ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya kabara
to sai mu ce shin wai me yaki da cin hanci da rashawa ke ciki ne a Najeriya ga shugaban kungiyar SISLAC mai sa ido wato game da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma shugabanci na gari wato Rafsanjani Awal Musa Rafsanjani tare da tattaunawa da yayin wakiliya kuma abokiyar aikin mu Maryam Dauda ga yadda suka yi
ya zaka ce kake ganin kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi game da yaki da cin hanci da rashawa
to akwai kokari da aka dan samu aka yi ko kuma nasarori da aka samu aka cima wajen yaki da cin hanci da rashawa da kuma wato wasu hanyoyi da dama da ake bukatar a cimma dan a samu samu cikakken nasara misali yanzu mun san cewa dai cin hanci da rashawa ba kamar fariya da shi ko kuma wato takariri da shi kamar yadda muka sani a shugabannin baya can suka yi saboda haka an dan samu wato ci gaba ta wajen bangaren jawo da hankalin jama'a kan cewa cin hanci da rashawa ba shi da alheri kuma ba shi da wato muhimmanci ga ci gaban kasa da ƴan kasa saboda cin hanci da rashawa ina kawo wato talauci ina kawo rashin aikin yi ina kawo rashin ci gaba wajen bangaren sana'o'i wajen bangaren masana'antu wajen bangaren ruwan bada ruwan sha ko kuma asibitoci ko kuma makarantu da sauransu ko kuma ma shi da kansa ilimin ma ba a iya samun su inda akwai harkar cin hanci a cikin al'amari kamar yadda muka gani kan cewa darajar ilimin ma da darajar kiwon lafiya duk sun tarotse a Najeriya saboda cin hanci da rashawa wato hanyoyi da wato yin kasuwanci ma duka gaba daya sun tarotse saboda cin hanci da rashawa musamman yadda gwamnatin ba ta daure wa cin hanci da rashawa gindi to yanzu an dan samu wato nasarar ragewa amma wannan rigewar wato gwamnatin tarayya ne aka samu wato ci gaba a gwamnatocin jihohi da gwamnatocin wato karamar hukumomi a Najeriya gaskiya wannan fatakar ba a daina yin ta ba yin ta ake yi to akwai kamar mu inda ne bayani akwai wato nasarori da aka samu aka ci gaba wato wajen bangaren gwamnatin tarayya amma a bangaren jihohi da karamar hukumomi a Najeriya gaskiya aiki ne tuhurum a gare mu cin hanci da rashawa da rashin mutunci da keta haƙin bil'adama da rashin gaskiya da adalci ba dainawa akai ba yi suke yi musamman ma a jihohi da karamin hukumomi a Najeriya
yawancin mutane idan suka ji batun yaki da cin hanci da rashawa sai su rinka alakanta wannan abin da ƴan siyasa ko kuma wasu da suka rike mukamin gwamnati kamar a ce akan titunan Najeriya wasu sukan yi koken cewa ƴan sanda har yanzu suna ansa cin hanci da rashawa sannan kuma ta yiwu kamar idan ka je sayan wani abu ko ka je wasu ma'aikatu kafin ka nemi ai maka wani abu sai wani ya ce sai ka biya shi
cin hanci dai ko babba ne ko karami ne ko aina ne ba shi da amfani ba shi da alheri kuma bai dace a ce ɗan ƙasa sun amince da shi ko kuma sun yarda da shi da cin hanci da rashawa ko kuma mai cin hanci da rashawa ba dole ne ɗan ƙasa su tashi su ba da gudunmawa su ƙiyadda da cin hanci da rashawa suna da damar da za su bada gudunma ta wajen bangare da bangarori da dama. Na daya, kar su yadda su karbi cin hanci su da kansu. Sa'annan na biyu, kar su yadda su bayar. Abu na uku shine, idan sun ga mutum yana yi din, su kai koke wajen hukuma ko kuma jama'a su taru a kungiyance a Allah wadai da irin wannan al'amari. In aka yi haka, to za ki ga cewa an rage yanda ake tafi da wato cin hanci da rashawa, ko a ina ne, ko a jihohin ne, ko a karaman hukumomin ne, ko kuma a gwamnatin tarayyan ne. Sa'annan ya dace a ce akwai wato hukumomi da gwamnati ta tanadar, kamar misali na yaƙi da cin hanci da rashawa, ya zamanto su da kansu an ba su cikakken wato kayan aiki, an ba su wato ƙwararru, an ɗebo ƙwararrun ma'aikata wanda za su yi aikin nan, saboda Allah ba tare da san zuciya ba. Sa'annan izamanto ana biyan su suma, don in har ba a biyan su wato albashi, za su iya wato samun rauni a cikin irin aikacin da suke. To idan har gwamnati da gaske take ta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa, dole ne jami'an tsaro ko 'yan sanda ko custom ko su immigration ko sojoji, duk sai ya dace a ce an ba su cikakken tanadi don a tabbatar da kan cewa zuciyarsu ba ta kankanra ba wajen da za a iya siyan su ko kuma a nemi a amfani da su don a yi wa gwamnati zagon ƙasa.
To gara kowa ya ci gumin saban da cin hanci da rashawa da kuma wasu abubuwa da ya shafi wannan din.
Haka ne.
Zai mu koma kan darasin mu ko Hafsa?
Eh, haka ne. Wakilinmu a Niger Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu bayan Allah game da bautar da mutanen Afirka da ake yi a Libya da
takanta tana cikin kasashen Afirka.
Haka ne, haka ne.
Bauta a Afirka daga ƴan Afirka zuwa ƴan Afirka.
Abinda ake ta tunanin ba zai taba faruwa ba.
Sai a hankali.
To domin tattaunawa kan wannan al'amarin na cinikin bayu a kasar ta Libya, yanzu aka zauna namu na tare da Siraji Isa, shugaban wata kungiyar matasan Niger da ake kira Mojen Kana, wanda ya taba zama a kasar ta Libya. Akwai kuma Alhaji Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyar fararen hular Niger. To ina ganin Siraji Isa da kai zan farawa, shin ya kake kallon wannan al'amarin na cinikin bayu da rahotanni suka yi nuni cewa na faruwa a kasar ta Libya?
Wa'anda suka kashe Kaddafi mutane ne waɗanda ruwa biyu gare su, asalin su duka ba 'yan Libya ne ba, mutane ne waɗanda aka kawo 'yan hushakobri, 'yan ta'adda, waɗanda su abinda suka zo, abinda ake cema mission, kamar su abinda yasa suka zo don su kashe Kaddafi ne. Yanzu da suka kashe Kaddafi, yanzu alƙawullan da duka aka musu tare da waɗanda shugabannin da suka kawo su ba a biya su ba. Yanzu su ko ta hanya da ƙarfi da yaji ne suke son su ko su samu kuɗin su. Kenan yanzu ina za su samu kuɗi? Duka wasu kamfuna na Libya an roshe. Gidan mai su ko Turawa sun tara can, mutum baka iya kai su can. Sai Libya ta samu kanta cikin wani yanayi na hukuma wajen biyar ko shida. Kai har ya kasance duka shiya zuwa shiya sai ke iske ƴan yara ƙanana da sun samu makamai sai su tare. Su sa abin da ake cema baraj, su sa shinge in zaka wuciya, in ka bada kuɗi, in baka da kuɗi su amsa salularka, wani bi in baka da sa'a ma gaban za kawai in ta karyo musu sai su halba mutum.
Babu dai gwamnati a gaba.
Babu gwamnati, ban rashin tabbas da rashin tsaro shine al-Libya, amma ummul aba'isan shi shine wa'anda suka kashe Libya, wasannan suka kashe Kaddafi, su ne ke yin wannan aiki, amma aikin akwai Turawa waɗanda su da kansu su ne ke taimakawa don a yi wannan, saboda a ba 'yan Afirka tsoro ta fannin ne. In aka ba su tsoro, tun da an ɗauki matakai, ƙasashen Turai sun ɗauki matakai iri-iri, sun ga da abun 'yan ƙasa bakin haure ƙaruwa kaɗai suke yi Turai, har da suna mutuwa dubbai da dubbai suna mutuwa a cikin ruwa, amma kullum mutane ƙaruwa suke. Yanzu sai suka ce to a huda sabon salo. Shine a taimaka ma wa'ancan 'yan ta'adda, wa'anda mutane ne waɗanda ba su da tausayi, waɗanda komi suna iya yi. sai su nuna cewa ana saida ba ana wahal da mutane ana saidawa kenan mutane za su tso.
Alhaji Salisu kai ya kake kallon wannan al'amarin.
Libya kan katafi ya mutu. Ai akwai abubuwa da yawa wanda ya zamanto mu ce ba abin da yake duk dide ne. Amma lokacin da ya zamanto an kai lisahi mu anan kurkusan nan kasa biyu ce wadda dan Nigeria yake tahiya ko uku wanda yake tahiya ya je ne mu kudi. An aka ce ma Nigeria, Abuja, sai Libya. Wanda ya zamanto an kai lisahi a cikin kasashen da suke gewe a gare mu babu inda dan kasan mu wanda ka yau an waye gari ho mu akwai ƴan uwan mu wanda suka je suka samu nationality a cikin Libya, akwai ƴan uwan mu wanda suka je suka aiwa, akwai ƴan uwan mu wanda suka je suka gina a cikin Libya wanda ya zamanto har suke da hannun jari a cikin kasar Libya. To sai mu ce aka kan kan sai a kasar Libya ba halin ta bane fuskan wannan abin da aka yanko ake gwada shi, a wani abu ne daban wanda ya zamanto da gaman hannun turawan aka zo aka gwado da saboda su daman busu so ai ake cewa facilitate ta hanyar da za a je a tarra su ai kattarra su ana cewa tu wanda kuka sasu minti tare kaji inda matsalar take sai ya zamanto da ya zamanto a minene ne ya zamanto sai su turawan ai da gangan ne aka zo aka kashe budiya aka kashe ana kadafi amma abinda bu sani ba bu sun service a prevent ba da suka kashe wannan kadafi me suka tsara na cewa ko in mun kashe kadafi me ya kamata a tsara to he ya zamanto ba a tsara komai ba wannan tsari ne na turawa wanda ya zamanto kullun su sun maida Afrika wani abu bututu wanda ya zamanto ina iya amfani da ke a yanda nake so kuma bacin wannan ina zuwa ina iya amfani da ke yanda nake so amma kai ya zamanto a bar su a gane mu waye mu je mu yi kaddansin da rayuwa kamar su wanda suke.
Siraji Isa zan sake dawowa wajenka. Shin hotunan bidiyon da aka gani sun isa su tabbatar da cewa wannan al'amarin na cinikin bayu na faruwa a kasar Libya?
Abin kamar ka dauka kashi 50 cikin 100 duka shiri ne. Kashi 50 cikin 100 kuma gaskiya ne saboda ka san an bi hanyoyi da yawa na abab mutane tsoro saboda su bar zuwa Turai hanyoyi ne da yawa wajen shekara 8 zuwa jan 9 wanda Turai ta ba magabata makudan kuɗi in kai shi kuɗin da ake ba kasashe na Afirka kamar Niger bisa ga ta aiko kowa da wannan abubuwa Allah dai san iyakar su manuho kasashen Europa shine a ba magabata a ba ɗan Afirka tsoro su bar zuwa Turai tsoro ne ake so a ba su.
To kana ganin wannan matakin
wataƙila
zai yi tasiri
yayi tasiri yayi tasiri idan ka dauka misalin Niger kadai gwamnatin Niger ta dauki alwashin ta maido gida mutun 4000 yanzu jirgi biyu yazo an ka mutun 2020 saboda jirgin harko ya kawo mutun 504 na shekaran jiya ya kawo 514 kenan ya kama mutun 2018 waɗanda aka maido gida amma waɗanda suka rubuta sunayen su a ambasada ta Niger mutum 4 amma ga shi da biyu
wanda su yaran nan sune suka yi ciri suka kullu suka zo suka guguwa suka dora gugun dan kasuwancin su aka zo kurin dan rashin tunani ba a kawo wani abu ba wanda zai tallafa musu a rayuwar su na yau da gobe ko bacin wannan yaran ba wata dogon nazari suka ba kai akwai ma wanda ya zamanto suna da bak suka shiga ta kananan kasuwanci don su koda bakin su kuda aka zo aka murje musu abin wanda muka huto muka ce wannan abin ba daidai bane ba gwamnati ba a murje kananan abin da zai kawo kasuwanci tallahi na rayuwa da gobe in ba a zo aka kawo wani dan karamin program ba wanda za ka kawo kai amsarman wannan abubun yanayin da mutane suke ciki a kare mu mutanen suke yawon tazubas sai zamanto in kai lisahi akwai wanda kamar su zo su gaya mana suka huta garma ba san inda za su to kaga in kai lisahi daga cikin wannan yaran da suka komo akwai irin wannan kananan yaran wanda ya zamanto suka rasa ina ne mu shiga gabas ina ne mu shiga yamma masu nazarta masu shugabanci su tsaya su sake wannan shanduna me zan tsara dan saboda su da kansu su daɗa rayuwar su ɗan ƙasar su daɗa rayuwa ina ga shi ne fi Allah cikin rayuwa.
Siraji Isa wace shawara zaka bai wa waɗannan matasan bayan dawowar su gida kai har ma da gwamnatin Nijar?
Shawarar da zan ba su shine waɗannan matasa da ke dawowa gida iso ba dawowa ne suke yi ba dan suna so a'a saboda wasu matsaloli ne yasa suka dawo matsaloli suka sa suka huta matsaloli suka sa suka dawo to da kamata yayi ko yau da muka huta sanarwa muka ce mun jinjina ma gwamnati amma in gwamnati da gaskiya take in tana so a ce tana tallafa ma matasa da ma wa'annan da suka dawo, to abin da ya kamata ta yi shine ta dauki matakan ganin cewa an kirkiro musu ayyuka duka waɗannan da suka dawo mutane ne ma'aikata. Ba wai cewa za a ce an musu wani formation ba, a ko wata lacca, a'a, daga mechanician, tayar, masu gyaran mototi, masu abin nan, masu kula da gandari, abubuwa na masarufi, babu irin abubuwan da basu iya ba. Wannan shawara da kike cewa in bada isu kasa ne tsaka mai wuya. Wai mutum wanda nan ma akwai matasa waɗanda ba a kula da su ba, waɗanda ke kuka da fatara da talauci, da tsadar rayuwa da rashin aiki. Wa'anda su ma ba a kula da su ba, to balle wa'anga da su suka dawo kuma suka ƙaru bisa da matsala.
Wai maimakon kiran gawon shanu ne ya kamata wace shawara zaka ba su matasan, watakila su iya dogara da kansu kafin, watakila idan ma gwamnati za ta tallafa musu kafin su samu tallafin su matasan.
Wa'annan matasa isu ba su iya zama ƙasar nan. Wa'annan ba su iya zama shawara guda, ka san na saba ba da shawara ni ma aka mai domin magana. Wani wanda zai yace zai na Libya ne ce kai hakuri, kaga irin matsalolin da akwai, yace Siraji ina zanna ka ci da ni ko kai zaka ci da mai iyallai. Uwa ta tana da rai, baba na yana da rai, gadiya uku ga mata biyu, yace da sahi in tashi in tsura ido, ba ni aikin baki, ba ni aikin wuri, ɗan sana'ar da gare ni kamar yadda Alhaji ya wadi, na bar kuɗi na kwaso da Cote d'Ivoire, nazo na yi ronwa miliyan 8, aka zo minti 5 aka rose ta, to mi zan, yace dole karama in je Libya in mutu da in yi zamna nan, iyali na da uwaye na suna kallo na banda komai. Abinda ba za mu ba shawara shine a tsaya a yi nazari a ga irin ayyukan da za a iya a yi a cikin wannan ƙasa. In ba a iyawa kuma mu ba mu iya mu ce mu hana matashi ya je neman kuɗi a wani waje, saboda waɗannan mutane in suna waje duk wata akwai mai aiko jika 50, jika 100, jika 200 yake aiko ma iyayen shi da iyallan shi. Yau wannan mutum ya dawo, wane irin aiki zai iya yi? Bai aiki na baki, bai aiki na hori, kenan yau shawarar da za a ba su ne a ce su yi hakuri, a yi lisani, a ga wata ƙasa, ko ku ga aikin da za a iya a cikin ƙasar da a yi, ko ku a yi balaguro.
Nagode.
Allah ya ba da
shi. Nagode. To jama'a, duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar. Kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su, da farko dai akwai Siraji Isa, shugaban wata ƙungiyar matasan Nijar da ake kira Mojen, kuma wanda ya taɓa zama a ƙasar Libya. Akwai kuma Alhaji Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin masu fafutuka cikin ƙungiyar fararen hula Nijar. A madadin su da Nasiru Tankari, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka yake daga Nijar, mu kuma nan a Washington.
An gaida Yusuf. Gaskiya kaga kabar yanda aka tattara jama'a,
shugaban matasa da wanda ma ya taba zama a ga wanda ya taba zama a cikin kasar Libya din,
haka ne
abin yake.
Haka ne.
Kuma kin san ko ka, muna san mun so saboda lokaci ne ba zai bar mu ba, saboda maganar yaura da cin hanci da rashawa din da muka tsaka maganar sun zani, amma kamar yanda muka yi magana da Bube na Maiwa, akwai maganganu da ya gaggaya mun wanda ya kamata duniya ta ji, nace masa to ya bari in Allah ya kai mu mako mai zuwa.
Allah
ya kawo shi ranar Laraba mai zuwa, kenan ya farfasa mana wannan magana ta Libya da kasashen Afirka.
Eh, mana fashin baki.
Yawa, fashin bakin na sosai.
Saboda kasar Libya nan abin
hankali gaskiya abu ne mai cin rai da sosai zuciya, kuma na tabbatar ba duka ƴan kasar Libya zasu su wannan
abin,
za su ga cewa ƴan tsirari kila sun bata musu suna cewa shi nan bauta ta dade da wucewa, an dawo da ita. An yi ba a yi ba kenan, to shi yasa zamu kawo shin Allah ya so ya dada fata
mana.
Ga wani sako a Twitter na @bakira dauratu, yace wannan wani abin bakin ciki ne bautar da mutane da sayar da su musamman ƴan Afirka. To tun dini ma magana da nake Afirka kuma, amma a gani na zaluncin shugabannin kasashen mu ne, to shi yasa zamu kawo su
haka a hada a yi magana, a yi magana. Shi kuma wannan kaga yace, ina ga a shafin mu na Facebook, yace wannan batu idan aka duba da nutsuwa za a ga da rashin kyauta tawon shugabanci.
To sai a hankali, shi yasa zamu kame fashin baki ya fasa mana bakin shugabanci a Afirka gaba ɗaya. Yanzu kan amana da yanzu
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Dan, sai Maryam Bugaji take hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC, a madadin duk waɗanda suka ce maka shirin ya kammala, nake cewa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin a harkar lafiya. Yau da gobe shirin matasa.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau yara suka sa a gabansu kwarai ba za su bari.